This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma shirin a wannan makon shine na biyu a jerin tattaunawar da wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden yayi a Yaounde, babban birnin kasar, inda ya hada kan yan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda suka yi nazari akan ko kasar ta samu more roman demokradiya, sannan kuma sun tabo batun ko yan adawa suna nuna adawa kuwa a kasar ko dai gwamnati tana sai su da mukamai ne. Za kuma mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar, inda a yau shirin zai kawo muku amsar da wani mai sauraro ya aiko, inda ya nemi karin haske akan abin da ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da manufarta, sannan ya kuma nemi sanin alfanun tsarin. Amma fa duk wannan sai Zara ta fara da karanto mana labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani gagarumin hari kan Iran bayan shafe fiye da shekara guda suna gwabzawa, fadan da ya fara tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, rikicin da ya mamaye Tehran da sauran abokanta. A cikin wata sanarwa da ta fitar da sanyin safiyar yau Asabar, rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun dawo gida lafiya bayan sun kaddamar da hare-hare akan sojoji a yankuna da dama a Iran. Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari ya shaida manema labarai cewa harin da Isra'ila ta kai ta sama sun cimma manufarsu, amma basu bayar da wata shaida ba. Kamfanin dillancin labaran Iran ya bada rahoton cewa hukumar tsaron sararin samaniyar kasar ta ce an kai harin kan cibiyoyin soji a Tehran da kuma yammacin lardunan Khuzestan da Ilam. Sojojin Iran sun samu nasarar kakkabo da dama daga cikin hare-haren, tare da tabbatar da basu haifar da wata mummunar asara ba. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk ta tsakiya Sergei Lisak ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a Dnipro sun raunata mutane 19 tare da lalata gine-gine da dama. Ya ce harin ya kashe mutane uku a Dnipro ciki har da wani yaro, 19 sun jikkata, 4 daga cikinsu yara, an kuma kwantar da 8 a asibiti. Hukumomin yankin sun ce hare-haren daban-daban da aka kai cikin dare a kif babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuka ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 ciki har da wata matashiya. Kif dai ta dade tana neman karin makaman kariyar sararin samaniya daga kawayenta kafin lokacin hunturu, yayin da Moscow ke kara kaimi wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makamai na dala biliyan 2 ga Taiwan. Amurkan dai tana bin doka da oda wajen baiwa Taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hulɗar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin Taiwan da China. China na ƙara matsa lamba na soji kan Taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaki a tsibirin a makon jiya, karo na 2 da ta yi hakan tun bayan da Lei Ching-te ya karɓi kujerar shugabancin Taiwan a watan Mayu. Sanarwar ta ce Amurka za ta sayar da makaman ne don taimakawa Taiwan wajen inganta tsaro, zaman lafiya da siyasa da daidaiton soji da ci gaban tattalin arzikin yankin. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan kasar Georgia sun kada ƙuri'unsu a yau Asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiya, a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa Rasha baya. Zaben yan majalisar dokokin ya hada da kungiyar masu adawa da waɗanda ke goyen bayan kasashen yammaci wanda ake zargi da tauye demokradiya da kuma karkata zuwa Rasha. Brussels ta yi gargadin cewa zaben zai baiwa birnin Tbilisi damar shiga kungiyar tarayyar Turai. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a a kasar mai mutane miliyan 4 na nuni da cewa jam'iyyun adawa za su iya samun isassan kurkun da za su kafa kawancen. Shugabar mai goyen bayan yamma Saromi Zurabishvili ta ce zaben zai tabbatar da makomar Georgia, yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina Bukuchaba ta yi alkawarin samun babban nasara. ‘Yan Najeriya da dama sun nuna kin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ga hukumar kiyaye haɗura ta tarayya. Hukumar ta ce idan har aka amince da ƙudurin dokar, zai tabbatar da tsaron cibiyoyi da jami'anta, kuma ba za a tura su zuwa yin sintiri ba. Sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da a yi watsi da ƙudurin, suna mai cewa zai iya haifar da cin zarafi. Matsalolin cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haɗura sun zama ruwan dare a Najeriya. Hukumar ta FRSC ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa, amma ta ce jami'an na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyoyi a lokacin da suke bakin aiki. A wannan watan ne Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da ya baiwa hukumar damar kafa runduna masu ɗauke da makamai.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai shirin zaurin VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shike jagorantar shirin. Bismillah Bashir.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu, kuma a can ba min da Malam Muntari Hamisu. To ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru, domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewan kowa yayi sai faɗi abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai maguɗi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma maguɗin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya. Wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1950 zuwa 1959, akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu, kowa na da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahabaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan, kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran, in duba da ciwon kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce shi dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba. wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa yankin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau kamar muna da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, kamar ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu, Allah ya daɗa tafiyar da mu a kan haka.
To Malam Bamanga, baka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya, dole kenan za a duba cewan kuma ‘yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba? Kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu ‘yan siyasa a ciki, to za iya ce amma ni zan ce maka o don mesa, don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala, matasa a cikin birnin Duwala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na bada ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi-parties ya shigo a ƙasashenmu na Afrika, amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 ɗin wato demokradiyya a ƙasarmu, ƙasar ta Cameroon, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na gaya maka dan uwana, mun koma baya, mun kuma baya don mesa? Mun kuma baya domin akwai ‘yan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai ‘yan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk ‘yan siyasa da duk ‘yan jarida wato mafarkinsu ɗaya ne, su samu su fita ƙasar Cameroon, su tafi Canada, su tafi États-Unis, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, hadde wato in suka ba da ra'ayi bara zo a ci masu mutunci ba, ko kuma bara zo a taɓa su ba, a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a yi masu kamu.
So Malam Hamisu Muntari, to ai wasu ‘yan siyasa sukan ce yau idan demokratiya ta gurɓance a ƙasar Kamaru, kuma ‘yan adawa da naku alhakin, to wada ya za ka amsa musu wannan?
Jam'iyyar adawa suna da yawa ƙasar Kamaru, wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan ‘yan adawa. Shi ya saka take taimakawa, take ba da tallafi wa ‘yansu ‘yan adawa, saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa, yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan ‘yan adawa. Ba wai a aikace ‘yan adawa suka kawo gurɓancewan demokradiyya a ƙasar Kamaru ba. Na biyu kuma, gwamnati tana sayan wa'yansu ‘yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba, amma da na ba su mukami a cikin gwamnati. Ka ga aka zaɓi ɗaya daga cikinsu, aka ba shi ko minista ko darakta ko wani abu, sai ka ga yana bin bayan, yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi. To muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin ‘yan adawa gabaki ɗaya a ƙasar Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, sai dai ai ‘yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alaƙanta rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiyya muke. Kaga sun lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka, duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki, wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan. Me zaka iya faɗa mana kai?
Wannan kuma tunanin su ne, ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba, amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau. Ba wai don ina cikin kungiya na CRDP sai bane zan mara mata baya 100%. Ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi, su abinda wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi. Kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya, gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da waɗannan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba. Yau bi ma'ana, zan ɗauki maka misali, in ka tafi ƙasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran ƙasashe, ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa, ba gwamnati bace, gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi waɗannan hanyoyin domin su gyara ƙasa, su buɗe kamfanunnuka, su buɗe masana'anta, su ba wa mutane sana'a. Amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai, wannan mu da kanmu mun yi wa kanmu ƙarya. Wannan shine dalilin abin da isa har yau ƴan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba. Irin siyasa da wadda ita ƙungiyarmu na RDPC take yi, irin wannan siyasan in su ma suke so su hau su zo su bila'i, to ya za a samu canji?
Da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani shiri na musamman kan zaben Amurka. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Har yanzu dare ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Funtuwa. Idan mai tambayar Malam mai nasara Nasarawa Funtuwa na saurare, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce,
jama'a assalamu alaikum, masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To, da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda ɗaya. Wato, idan ɗauka misali ƙasashe guda biyu ne, ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi, amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai. Misali, Najeriya da Nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya. Za a yi amfani da naira ne koko saifa da Nijar ke amfani da shi. Ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka yi amfani da shi, inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya ma su amfani da takarda guda daya wanda zai zama na ko ina ka je a cikin duniya zaka yi amfani da shi kai tsaye. In za a yi tunawa kasashen turai sun yi wannan a 1999 sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai daya da ake kira euro. Duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba, kasashe kamar Birtaniya, Denmark da ma Greece. Amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro. Euro kasta ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka yi sayi abu da euro. Takarda kudi ta bai daya tana daidaita farashi. Misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kudi daya, farashi da ka samu a kasa A shine farashi da zaka je ka samu a kasa B. A yankin Afrika ta yamma an so a irkiri takarda kudi ta bai daya wanda ake kira, aka saka lakaba wa suna ECO. Amma dai karshen takardan kudin zai jingina ne da saifa da yake yawancin kasashen a kasashe ne wa'inda Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba. Yawancin abin da ke hana yin amfani da takardan kudi ta bai daya kusan saboda bambanci na tattalin arziki, tattalin arziki na kasashe. Wannan kasan ya fi wannan kasan tattalin arziki, yawancin in an maida abun daidai, an kawo daidaito a tsakanin kudaden, kasa mai karfin tattalin arziki takan sha wuya wajen goyon kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki. Mukaddama dauka misali fetur na Najeriya, in an kawo takardan kudi ta bai daya, yadda za ka sayi fetur a ce naira 200 ko 300 a Najeriya, to dole haka za a sayi da ita a Niger, haka za a sayi da ita a dukkan kasashe ta Afrika ta yamma. To ba mamaki shi yasa manyan kasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda a yi amfani da kasa to takardan kudi ta ECOWAS da ake kira ECO. Takardan kudi ta bai daya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency, kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayanin tun dazu da Hausa ba. To amfanin manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi, su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan za ka sayi abu da kuɗi da aka yadda. Doka yanzu a ce an yadda za a amfani da takardan kuɗi ta bai daya a Afrika ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya, mutum a ce naira ita ce kuɗin da aka yadda za a aiki da shi. To da naira na Najeriya za ka je Niger, za ka je Benin, za ka je Burkina Faso, za ka je Côte d'Ivoire, Togo, duka ka je ka sayi abu. Za ka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda za ka saya a Najeriya. Naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba, baka bukatan canji. Kai tsaye za ka je ka sayi ko sai a Ghana da naira. Kai tsaye za ka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da naira, shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita din. To takardan kudi, tsari na takardan kudi ta bai daya tana da amfani, tana da amfanin muhimmanci, riba dewa ga kasashe da suka yadda su yi. Dr. Mawaka Mamman Shata yana cewa a wani wakansa, yawan mutane su ne kasuwa. Yin amfani da takardan kuɗi ta bai daya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa. Misali lokacin da kasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardan kuɗi ta bai daya ta euro, ainihin kasuwa ta turai an kimanta cewa mutum miliyan 200 ne. shekaru 4-5 daga baya da aka ƙara fadadawa kasuwa ta karu zuwa miliyon mutane miliyon 300 daga miliyon 200 ya koma miliyon 300 yawan mutanen Najeriya mu dauka yanzu miliyon 210 yadda ake cewa mutanen Niger sun kai miliyon 20 zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai daya duk mutanen Najeriya da mutanen Niger kasuwar ya zama daya ka tara kuma duk mutanen Senegal duk mutanen Afrika dukkan a taru da Afrika ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan 300 jijimilla ashi kenan ya fadada kasuwa maganan ka je ka ce sai kai canji kamun ka sai abu ya bazama babu zaka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gujen wahala na canje kudi a wani kasa kamun ayi abiya bukata farashi ko za su daidaita na bada misali idan da a ce yanzu takardar kudi ta bai daya ake amfani da shi a Afrika ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Niger kawai ba ma amfani a ce za a yi fasakori na tsirin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Niger don me ne takardar kudin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama daya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya 10,000 ka je Niger ka je ka sayi shi 10,015 ko 20,000 ba a'a farashin zai zama daya tun daga daman takardar kudi daya ake amfani da shi so waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen hada da takardar kuɗi ya zama ta bai daya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka yi a ƙasar Turai ƙasashe kamar su Ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can Turai zai zama na za su kamar za su irin wahala dai akan tsarin so waɗannan dai so su dai dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske akan tambayansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horis da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da producermu Dadi Balawe da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da haka ne kuma zamu nada tabarmar shirin namu na yinin yau sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin Zahar Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu ta wannan lokaci Miss Helen daga nan birnin Washington DC ni Aisha Ma'azu nake muku sallama Master.